Sasha Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da FM Dalal da tashar mu TV Africa akan mita 200.5 zangon FM. Ana kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com. Assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Abdulaziz Adili Toro ne daga birnin Washington DC tare da Ibrahim Karmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da shirin yau ranar Lahadi 14 ga watan Oktoba na shekarar 2018. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi, bari mu fara da kanun labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump ya ce da alamar dai da gaske ne an kashe dan jaridar Saudiya din nan Jamal Khashoggi. Jami'ai sun ce yan gudun hijira 19 sun mutu bayan da wata motar da ke dauke da su ta fado daga kan wata gada a kasar Turkiya. Sannan wasu yan kunar bakin wake sun halaka mutane akalla 15 baya ga wasu 30 kuma da suka raunata a kasar Somalia.
Madalla, to bayan labaran duniya za mu kawo rahoto daga birnin Kwanni akan taron da kungiyar MCA cewa the Millennium Challenge of Account ta Amurka Harshen Niger ta yi.
Madiba magani duka abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su.
Haka kuma za ku ji muhawara akan dokar da shugaba Muhammadu Buhari ya ayyana.
Tsohon mataimakin gwamna na Central Bank Obadiah mai lafiya ya fito karara ya ce daga lokacin da fara sai da mu yayi daga Najeriya zuwa yanzu an.
Sannan kuma muna tafiya da shirin idan kwaya ta narke, amma duk bayan kun gama da jin labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar dan jaridar Saudiya din nan mai suna Jamal Khashoggi. Ya ce mai yuwa dai an kashe shi. Khashoggi, wanda rubuce-rubucensa ke cike da sukar yariman Saudiya mai dimbin iko Muhammad bin Salman, ya bace tun bayan da ya shiga karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya ranar 2 ga watan nan na Oktoba. Trump ya kuma ce Amurka za ta cutar da kanta muddin ta soke cinikin makamai da Saudiya, koda ko ta tabbata cewa an kashe dan jaridar Saudiya din Jamal Khashoggi. To amma shugaba Trump ya yi gargadin cewa za a yi abin da ya kira hukunci mai tsanani ga Saudiya muddin aka tabbatar cewa an kashe dan jaridar Saudiya din a cikin karamin ofishin jakadancin Saudiya da ke birnin Istanbul na kasar Turkiya. Jami'ai sun ce yan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da trailer da ke dauke da su ta kauce daga hanya har ta yi ta mirgina sannan ta fado can kasa daga saman wata gada a yammacin Turkiya. Baya ga mace-macen, mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai 11 a wannan hatsarin wanda ya auku yau Lahadi a cewar hukumomi. Yan gudun hijira ana tafiya ne daga Aydın zuwa Izmir a cewar kamfanin dillancin labarai na Andulu mallakin gwamnati. Nan take dai ba wani bayani game da kasashen da yan gudun hijirar suka fito. Jiya Asabar ma wasu yan gudun hijira 11 sun mutu a kasar Girka bayan da motar da ke dauke da su ta yi karo da wata trailer. Bayanai na nuna cewa kwanan nan su ma yan gudun hijirar suka ketara daga Girka, wato daga Turkiya zuwa Girka, kuma sun nufi babban birnin arewacin Girka din ne, wato Thessalonica. Wasu fashe-fashe da suka auku a garin Baidoa na kasar Somalia sun halaka mutane akalla 15 tare kuma da raunata wasu 30. Ministan yada labaran jihar Kudu maso yamma Ugas Hassan Abdi ya ce wasu yan kunar bakin wake saye da jigidar bama-bamai ne suka kai harin. Ya ce har yanzu jami'ai na tantance adadin waɗanda suka mutu din. Kungiyar Al-Shabaab mai alaka da Al-Qaida wadda yankin Baidoa ya kasance karkashinta tsakanin shekara ta 2009 zuwa 2012 kafin sojojin gwamnatin Somalia tare da goyon bayan sojojin Habasha suka fatattake ta, ta dauki alhakin kai wannan harin. wani wanda ya sha da kyar ya gaya ma sashin Somaliyanci na muryar Amurka cewa wani dan kunar bakin wake ya jefa gurneti kan wani wurin cin abinci mai cike da jama'a ya kashe mutane akalla biyar tare kuma da raunata wasu da dama. Yan mintoci bayan harin na farko sai wani dan kunar bakin waken shi kuma ya sheko da mota ya yi karo da otel din Bilan da ke kusa da wurin ya kashe mutane akalla bakwai. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To wani ayarin yan kasar Honduras mai kunshe da mutane 1000 ciki har da maza da mata da yara da majarirai ya tashi dan neman makoma mai kyau. Hijirar wannan ayarin wanda ake wa lakabi da tafiyar masu hijira an su mata ne daga San Pedro Sule dake arewacin Honduras. San Pedro na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya. Tawagar ta fara yawa ne bayan da kafafen yada labaran kasar suka yi rahotanni akan ta. Yan gudun hijirar waɗanda ke tafiya ta mota da kuma kafa za su ratsa ta kasar Guatemala su isa kasar Mexico a cewar jagororin tawagar. Wasu daga cikin yan gudun hijirar za su buƙaci zama hijira a Mexico a yayin da wasu su kuma za su buƙaci visar zuwa Amurka. Wasu kuma da ba su sami visar shiga Amurka ba za su yi yunkurin shiga cikin Amurkar ta rauniyar hanya. Wani ba Amurkan fasto jinkaɗan da sako shi da ƙasar Turkiyya ta yi bayan ya shafe shekaru 2 a tsare ya durƙusa ganga da shugaban Amurka Donald Trump a zauren Oval na fadarsa a jiya Asabar. Ya yi ma shugaban addu'ar Allah ya ba shi hikima ta musamman. Andrew Brunson mai wa'azin addinin Kirista ya kuma bayyana godiyarsa kan yadda Amurka ta matsa lamba ma gwamnatin Turkiyya har ta sako shi. Shugaba Trump ya gode ma shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan saboda sako Brunson. Yana mai jaddada cewa ba a yi wani biyan ko kudin fansa ba kafin aka sako shi. Sakin Brunson ya kawo ƙarshen takaddamar diplomasiya tsakanin Amurka da Turkiyya. Da Brunson na fuskantar zama gidan yari na tsawon shekaru 35 muddin aka same shi da laifin aikata ta'addanci da kuma leƙen asiri. Zarge-zargen da Amurka ta yi watsi da su. Tsohon mataimakin Firaministan ƙasar Malaysia Anwar Ibrahim ya daɗa ƙarfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaɓen majalisar dokokin tarayya da aka gudanar jiya Asabar. Sake cin kujerar majalisar dokoki guda da ɗan siyasar mai shekaru 71 ya daɗa kai shi kusa ga matsayi na sama yayin da Firaministan Malaysia ɗin ɗan shekaru 93 a duniya Mahathir Muhammad ke cewa zai yi murabus cikin shekaru 2 saboda Anwar ya gaje shi. Anwar ya kasance mataimakin Firaminista a wa'adin Mahathir da ya gabata. Har zuwa lokacin da aka sauke shi Anwar ɗin a shekara ta 1998. Daga bisani an same shi da laifin almundahana da kuma luwaɗi. Zarge-zargen da shi da magoya bayansa suka ce makarƙashiya ce kawai ta siyasa. Daga bisani wata kotu ta wanke shi sannan kuma sarki ya mai ahuwa. Anwar da Mahathir sun sake haɗa kai suka yi galaba kan shugaba Rajaf wato Najib Razak har da shi ma da jam'iyyarsa a wannan farkon shekarar.
Yanzu sai rahotannin mu kuma za mu soma ne da rahoto akan taron kungiyar MCA cewa da Millennium Challenge of Account ta Amurka reshen Niger da ke aiki a ƙarƙashin hukumar raya ƙasashe masu tasowa ta Amurka cewa da MCC wannan ko domin fadakar da manoma da dam ko madatsar ruwa na birnin Kwanni don samun sakamakon noma mai kyau a lokacin rani. Ga wakilinmu Haruna Mamman Bako da cikakken rahoton.
Ma'aikatar MCA ta kasar Amurka reshen jamhuriyar Niger ce ta shirya wata ganawa a garin birnin Kwani domin fadakar da manoma ta hanyar girka musu kungiyar masu aiki da ruwan dam ko madatsar ruwa don su rinka tattalin ruwan domin samun sakamako mai yawa a lokacin noman rani da jamhuriyar Niger ke yi a bayan kowane lokacin damana, wannan ko domin yaki da karamcin abinci da zaman kashe wando da hanawa matasa neman tsallakawa zuwa kasashen ture tare da jefa rayukan su a cikin hatsari. Muhammad Musa Shano shine shugaban tsare-tsare na Millennium Challenge of Account na kasar Amurka reshen jamhuriyar Niger.
To wannan taro na yau dai taro ne wanda ya tara mutane wanda suke aiki cikin yanda ake tsanai ruwa a cikin gandu ko eka na nan birnin Kwani. Wannan aiki ne wanda muka fara shi yau ya kai wata 8 da aka fara yin shi. Yanzu ne muka samu wani wanda zai zo ya aikin a nan birnin Kwani. To ya zo ya gwatanta mu ya ne zai aiki da wa zai aiki saboda ruwan nan da ake aiki da shi a cikin ya zama kowa ya samu daidai gwado. Kuma wannan gwargwado kuma shi wannan consultant din ya kamata ya sa wannan ungiyoyi masu kula da wannan ruwan.
Taron ya samu alertar hukumomi na bariki da na gargajiya kama da mataimakin shugaban majalisar jihar Tawa a karkashin jagorancin wakilin shugaban gundumar birnin Kwani da yau wakilci gwamnan jihar Tawa. Alhaji Umara Ahmed memba ne na kungiyar da za ta tsara manoman a cikin kungiyoyi na masu amfani da ruwan dam ko madatsar ruwa domin samun sakamakon gonakai masu yawa.
Mu diba mu gani duk abin da ya shafi ruwa menene matsala a da wannan matsalolin dukan mu yi nazari bisa su mu gani wanne taimako ya kamata a ka bisa kan wannan lokacin nan kwana zan mu sa kungiyar ne mu gani sa kungiyar ne ya za a yi a sa ta kungiyar nan ta zamanto ta kunshi mata ta kunshi yara ta kunshi maza ta kunshi kowa da kwanin kungiyar a cikin ta a girka ta a san yadda za a yi da muhimmanci kuma an yi tare da mutane na farko na biyu mu kawo musu horo bisa fanni wanda ya shafi amfani da ruwa fanni don ku kawo musu wannan horon shekaru yadda su da kansu za su tafiya da wannan aikin ba sai sun waiwaye ba.
Taron na birnin Kwani ya samu halartar magajin nan gari na birnin Kwani da na Tsarnawa da suka samu wakilci tare da kungiyoyin manoma da wannan aikin ya shafa, kuma kwararru sun yi karin bayani game da amfanin da ruwan ga manoma za su yi don samun sakamakon aikin noma mai yawa kamar yanda Dr. Musa Ibrahim ɗaya daga cikin kwararrun ya yi mini karin bayani.
Shi wannan tsarin ya aka yi shi gajiya babbar ce da samu a basa wannan ba tunda su to wannan kungiyoyin za a kawo su ne don saboda a basu incin kansu tunda cikin su ne za a zaɓi mutane za su tayar da wannan kungiya kuma cikin su ne za a samu mutane wanda za su zanki ta hadi da ainihin tsari wanda aka shawa wanda ya zama na in kula da a zo a tsabtace da shi ana so ruwa su zanki kai har inda ake so a yi noma in ba a tsabtace za a yi taɓar na ruwa kuma ruwan nan su kuma ba isasshe bane gare mu
na
wannan.
Haruna Mamman Bako na birnin Kwani sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwani a jamhuriyar Nijar.
Soje wuta baba kuna gwamna ruwan kaya miya allura
a gaida Haruna Mamman Bako. Yanzu kuma sai mu leƙa Najeriya inda lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da dokar da shugaban ƙasa ya sanya wa hannu na yaƙi da cin hanci da rashawa. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Lauyoyi da masu fafutuka na ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar dokar da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya sanya wa hannu da ta haramtawa wasu hamshakan 'yan Najeriya guda 50 fita daga cikin kasar da ma rufe asusun ajiyar su a bankuna a kokarin da gwamnatin ke cewa na yi wurin cin hanci da wurin yaki da cin hanci da kuma halasta kudaden haram. Alhaji Abdulkarim Dayebo shine shugaban rundunar adalci ta Najeriya.
Tsohon mataimakin gwamna na Central Bank Obadiah mai lafiya ya fito karara ya ce daga lokacin da aka fara sai da mu yayi daga Najeriya zuwa yanzu an sai da na dala trillion ɗaya kuma daidai da rabin trillion ɗin wato dala miliyan 500,000 an sace su kuma an kai su kasashen waje. to kuma fa ɗan Najeriya nan ne suka yi wannan ta'annaci kuma irin waɗannan mutanen da suke can sai sun kwaci mulki ta kowane irin hali saboda haka bashin da irin rahotanni da aka yi na EFCC tun daga lokacin Nuhu Rubadu har zuwa lokacin Farida Waziri da duk suka aibata kusan kowa daga cikin mutanen za a ce kuma za a bari ba a yi komai ba har yanzu saboda haka kaga wannan abu ne za a yi madalla da maraba da shi
amma ga lauyan kar haƙin bil'adama barista Sunday Joshua Wogira ya ce wannan doka ka iya danna haƙin bil'adama a cikin Najeriya
gaskiya fi sabilillahi wannan dokan an yi shi ne ta son rai ba bisa ka'ida ba doka dai wai wanda zaka yi ka hana mutane shiga da fita zuwa kawai wata kasa kaga dai doka na hukunci wata tana di wannan ba kuma haka kawai garangatan a fito kana da kudi mallaka da yafi miliyan 50 ko naka ne ko ba naka ba domin an zargin ka da sama da fadi da kudaden al'umma shikenan gwamnati ta kwace kaga duk da haka bai yi ba
to sai dai kuma a ɗaya bangaren kuma lauyan tsarin mulki barista Dr. Menasra Ibrahim ya ce dokar na bisa hanya
sashi na 33 na tsarin mulkin Najeriya har zuwa sashi na 44 duka sun yi bayanai matakai daban-daban na irin yanci na dan adam amma sai sashi na 45 ya ce idan wannan walwala ta yanci dan adam da za a baka za ta zama ta yi karo da abin da ya shafi ra'ayin kasa ko wani abu wanda zai cuci mafi yawan al'umma jama'a to ana aje wannan dama ta ka ta matsayin yanci na dan adam ne domin wancan abun yana da magana naka saboda haka yancin ka na dan adam kai kwaya daya ba zai daune dama ko kuma haƙƙi na miliyoyi 200 na 'yan Najeriya ba
bisa ga dukkan alamu dai za a ci gaba da tafka muhawara dangane da cancanta ko rashin cancantar wannan doka Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja
tsara haina yayi wa maraba bani damar yin fadi kan ba da tashin hankali ba zanga zangar nan talma
mun gode Hassan mai na kaina yanzu kuma ga rahoton Tamar Abari akan ziyarar ministan gine-gine da tsar birane Mamman Muzir ya kawo ta gani da ido na ayyukan da ake na bikin sallar 18 ga watan Disamba da aka ce ma zandar sabuwa da za a yi anan da magaran Tamar Abari gare ki
za a iya cewa aiki ya sha kashi na shirye-shiryen sallar zandar sabuwa na 18 ga watan Disamba da za a yi anan da magaran yayin da ministan gine-gine da tsara birane Mamman Waziri ya kawo ziyarar gani da ido inda aka kwana
a cikin society ma company za su yi aiki yayin da aka zabi kwararriya wadda take sa tauci tunda babu ha'inci a cikin aikin ta su mun gani ga sunan suna yi yau filin jirgin zandar kusan yanzu an rihe mishi ma jirage busu safka hanyar da yake biya ya safka duka an karce ta ana hanya sabuwa ana yin jirgi sabo yanda kana iya ma in aka kare ta ka dauki jirgi ka tafi ketare to nan ma mun gani aiki na tafi da kyau ana so a saki da magaran fuska daga hanyoyi kowa ya gani yanda ake fama a yi manyan santoti manyan titina masu kyau na zamani a garin da magaran kuma za a samu wutar lantarki ko ina
gine-ginen sun hada da dakunan saukar baki da wuraren da za a gudanar da shagulgullen sallar a kowane bangare
turbin kun san shine wannan babban zaure wanda duka mutane za su kalli tefili suke zuwa su zamna kuma kayakin turbin an yi oda kishi ya taho yana cikin jirgin ruwa sun ce karshen wata mai shiga wannan na November in sha Allah za su ba mu turbin gurin wasa na matasa da wasan galgajiya ya kamata dan talikin nan da aka bai wannan aikin jinjina mishi tun da mun ga aiki yayi kyau duka ya tsere a kowa a cikin aikin wannan filin kwallon balo nan ne in aka duba aikin shi a gani ka ba ta yi ko ina ba amma sun ba mu kwanciyar hankali tun da suka ce muna wannan pelus da ake shinguda ta ayi balo akan ta an yi oda kinta ta taho akwai gidan president inda za a sabki president annan gubernura sabon gida da ake ginawa wannan gidan da ya samu tangarda mun tsida shi fiye da kwana da wata guda da muka yi nazari wannan giro da muka sa kula da wannan aiki sun kula da su da dan kwangilan an tsida gashi ka'idar da zaka bi kuma a kowane lokaci ga abin da zaka yi da gidan radio da television na huskar da magara mun gani su ma ɗakin babba da zamu musu wanda za su yi aikin su ɗaki ne mai kyau
za a samu halartar manya-manyan baki daga kasashen waje hakan yasa manya-manyan kamfanoni ba su yi kasa a gwiwa ba suka bada tasu gudunmuwar
wannan sallar za a yi za ta janyo baki da yawa kuma bakin wannan manyan mutane ne ya kamata a samu in za a sauke su na martaba. Manyan kamfanoni na kasar Niger, to waɗansu a cikin su a jihar Damagaru sun kawo gudunmuwar su, ya kamata gwamnati ya ƙara musu godiya, kuma ƴan Damagaru su ƙara musu godiya. Su ma za a samu safkar baki ba da matsala ba, musamman ma su da akwai kes, kuma da akwai guri da aka keɓe wanda waɗansu suka saya suna nan suna gini, za su yi villa na a zo a gani wanda za a sauki manyan baki. Sun kwatanta mana insha Allahu za a samu wannan villa kin a lokacin da ake son su. Mai martaba sarkin da magaram shi ma a dan kudin da aka keɓe mishi da ya gyara gidan shi yayi masaukin baki villa wajen hudu a ciki.
Zuwa ministan ya kauda duk wata fargaba da hukumomin suke da ita a farkon fara wannan aiki.
Da muna da ɗan wajen aikin nan muna jin tsoro kal a je a samu latti, to amma yanzu mun gani ba za a samu latti ba. Ƴan Damagaram, ku tabbata za a yi sallah a nan Damagaram. Damagaram za a maida ta sabuwa in Allah yarda. Kuma ƴan Kwangila, wannan kuzari da kuke yi kar ku kwanta da ka, muna bin ku sau da ƙawa. Gurruka suna nan na control, suna bayan ku, kuma ba mu yarda ba mu a yi kunya.
Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
To madalla a gaida Tamar Abari, yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da warhaka, barkanku da kasancewa da mu a cikin shirin Idan Kwaya ta narke fa, inda za ku ji mu dauke da batutuwa da suka shafi sha ko ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da kuma illolinsu, tare da ni Hafiz Ado Baballe. A cikin shirin za ku ji rahoton da wakiliyar sashen Hausa ta muryar Amurka Baraka Bashir ta haɗa mana daga birnin Kano, yadda hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya ta koka a kan ƙaruwar shan maganin tari na Benelin da kuma Tramadol. Baraka, gare ki.
Na shan ruci.
Ruci da
wani? Da syrup. Sai sigari.
Kamar shekaru nawa kana shan wannan abu?
Na kai shekaru 8 ina sha.
Ya aka yi haka fara shan baya?
Wallahi tsotsayi ne kawai, wallahi ba wani abu ba.
Shin aboki ne ya ja ka, koko wata matsala ce ko damuwa ce ta sa har ka fara sha?
Wallahi kawai tension ne na rayuwa.
Abubakar Sani kenan, ɗaya daga cikin matasa masu ta'ammali da ƙwayoyi, wanda ya ce yanayi na rayuwa ce ta jefa shi ga shaye-shayen ƙwaya kimanin shekaru 8 da suka wuce, wanda wannan shi ne karo na farko da hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta kama shi.
Wani irin tension?
To ina karatu, kuma wani da ke karatu wasu ta tallafa min bangaren karatu na. Allah ya karɓi ranta. Babu wanda zai taimake ni akan in ci gaba da bangaren na karatu na.
Kuma sai baka sana'a?
Yanzu na samu sana'a, ina sana'a. To sana'ar ba ta riƙe ni in ci abinci har in ci kuma in yi karatu.
To ina batun karatu, an daina kenan?
Karatu wallahi har yanzu ban samu wanda take tallafa tare da ci gaba da karatu.
To idan ka sha, ya kake ji?
Tunani ne kawai, bana mugun tunani in na sha. Shi ne bana yi.
Ba ka jin wani daɗi ko wani abin nan, imin bayani
ne? Ni tunani ne kawai, sha ya ɗauke min cikewar da bana tunani a cikin zuciyata.
Kana maye ne in ka sha?
Gaskiya ni baya sa ni maye.
Duk waɗannan ƙwayoyin da kake sha ba sa ka maye?
Ɗaya ne kawai, ɗaya ne in na sha kawai yake sa ni bacci. Shi guda man ina sha ne don an kwanta in samu bacci.
Wanne kenan?
Shi ne syrup.
Abubakar ya ce duk da cewar baya maye idan ya sha ƙwaya, a yanzu kuwa ya yi nadamar shan ƙwaya. Hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi ta ƙasa, wato DLEA, ta koka dangane da yadda shan ƙwayoyi dangogin tramol maganin tari ya ƙaru tsakanin matasa da mata a ƙasa baki ɗaya. Shugaban hukumar Muhammad Abdullahi ya bayyana haka ne a yayin taron Majalisar Ɗinkin Duniya a New York. Ya kuma ce Najeriya na wani yanayi da take fama da matsalolin shan ƙwaya tsakanin matasa. Wani dalali da yake sayarwa matasa ƙwayoyi kuma yake amfani da ƙwaya, Misbahu Muhammad, shi ma ya shiga hannun hukumar, kuma ya ce yana sarin ƙwayoyi na kimanin 10,000 zuwa sama a kuma saya a hannunsa shekaru 6 da suka wuce.
Ni gaskiya ba zan boye ba, ina sha kuma ina siyarwa.
Wane ka fi ka fi siyarwa? A wajenka ake zuwa a saya?
A'a.
bai a waje na ake ana siya a waje na amma gaskiya na fi sha saboda in sha nake amfani da
ita to daga ina kake sabo shi kwayan nan har kake sayawa abokan hulɗarka
wallahi Allah wani mutum ne yake kawo mana in mun yi mai waya zai kawo mana
kana da kuɗin ka kake siya koko sai ka siyar ne
da kuɗi na nake siya
jarinka akan wannan harka kamar nawa ne
15,500 ne zuwa 14,000
idan ka siyar kuma me kake samu
2,000
okay misali idan ka ci
saboda iyali
na da kana da iyali
na da iyali
kana da yara
na da yara har guda biyu
matarka ta san kana sha
matata gaskiya bata sani ba
kamar shekaru nawa kana wannan
harka in kai shekara 6 ina siyarwa ba ina sha
an taba kama ka
gaskiya ba ta ba ba
wannan shine karo na farko da aka kama
kuma Allah ya yarda ban wannan Allah ya yarda dama an bani ofar karota gwamnati to ni da Bijaya Annau Muhammadu na gama Bijaya Annau Muhammadu saboda mahaifiyata da kuma hakkin mutane da ake shiga ni na daina siyarwa
Masbahu ya kara da cewa ko dan ya faranta mahaifiyarsa ya daina shan kwaya da kasuwancin kwaya daga wannan kama shi da aka yi Kwamandan shiya na hukumar yaƙi da fataucin miyagun ƙwayoyi da ke jihar Kano Najeriya, Shu'aibu Garba Bena ya ce har yanzu jihar Kano na nan kan gaba wajen matsalolin shan ƙwaya a ƙasa baki ɗaya.
Gaskiya da ita ce kan gaba amma yanzu gaskiya ta ragu ba irin daganin da ba. Da har yanzu ta lidin amma yadda ake mutane kai abin nan wannan kasa abin gatsan saboda babu wanda ya bada wannan kiyasin na gaskiya cewa ita ce kan gaba. So babu wani ainihin statistic da suka yi wani su gano cewa ana abin cewa su
ƙwayoyi wani aka fi sha kuma za ka iya gaya ma rukunan matasa ko mutane da kuma irin waɗanda ƙwayoyin da suke sha
masu sauraro a nan za mu dasa aya sai makon gobe za ku ji mu da ci gaban shirin a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Baraka Bashir sai kuma Julie Leathers Creation da ta ba da umarni ni Hafiz Ado Babale nake cewa ku huta lafiya.
Ubangijin Allah su gabatar da addu'ar mallame.
Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Agogon mu anan yana cewa karfe 11:26. Yanzu kuma ga shirinmu na karshe labarai a takaice kafin mu yi sallama da ku.
To a takaicen shugaban Amurka Donald Trump jiya Asabar ya ce da alamar babu labari mai kyau game da makomar dan jaridar Saudiya din nan mai suna Jamal Khashoggi ya ce watakila dai kashe shi fa akai. Jami'ai sun ce yan gudun hijira 19 ciki har da yara sun mutu bayan da trailer da ke dauke da su ta kauce daga hanya har ta yi ta mai rigina sannan ta fado can kasa daga saman wata gada a yammacin Turkiya. Baya ga mace-macen mutanen da suka ji raunuka kuma sun kai 11 a wannan hatsarin wanda ya auku yau Lahadi a cewar hukumomi. Wani ayarin 'yan kasar Honduras mai kunshe da mutane 1,000 ciki har da maza da mata da yara da ma jarirai ya tashi don neman makoma mai kyau. Hijirar wannan ayarin wanda ake lakabi da tafiyar masu hijira an su mata ne daga San Pedro Sula da ke arewacin Honduras. San Pedro Sula na ɗaya daga cikin wuraren da aka fi kashe-kashen gilla a duniya. Wani ba Amurkin fasto jim kaɗan da sako shi da ƙasar Turkiyya ta yi bayan ya shafe shekaru 2 a tsare. Ya durƙusa ganga da shugaban Amurka Donald Trump a zauren Oval na fadarsa jiya Asabar. Yayi ma shugaban addu'ar Allah ya bashi hikima ta musamman. Tsohon mataimakin firaministan ƙasar Malaysia Anwar Ibrahim ya dada ƙarfafa dawowarsa fagen siyasa ta wajen yin wata nasara a zaben majalisar dokokin tarayya da ta wato da aka gudanar jiya Asabar.
Da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma mun dawo a shirinmu na ƙarfe 9:30 na dare ɗauke da wasu shirye-shiryen da rahotanni. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Bosna da ya haɗa shirin da ba da umarni sai injiniyan mu Tian Wan ni ne naku Abdulaziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya.
VOA Afrique avec la meilleure musique.